بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود قديا سبتك الله سبحانه وتعالى رسالك هدامو وأن يمشي نا لتنين شاهدوا قوة ذو الحجة أشكرة shahudi ne ko yau shekara ta 1436 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine 28 ga watan 9 a shekara ta 2015 na lissafin miladiya. Za mu tashi yau darasinmu na 48 wannan littafi mai albarka tajrid tauhid al-mufid na malam al-Makrizi rahimahullahu ta'ala. Makon da ya gabata akwai wata magana da muka tsaya kanta da muka dauko daga malam Isma'il ibn Abdul Ghani ibn Waliyullah ibn Abdul Rahim al-Amri al-Dahlawi. A kanta ne muka tsaya ko duk da bata shiga cikin abin da kila wasu sun buƙaci mu sake maimaita ta ba don komai ba, saboda ta shiga duka cikin wanda ba sa tare da mu za su iya sauraro insha Allah. Wannan kuma da alama shine dai mun gama shi mun shiga wancan gefe, da alama shine darasinmu na ƙarshe mun samu mun ƙare shi, ya zama cewa wannan littafi mun ƙare shi. Duk da cewa zan ce nayi sakaci tuntuni, ya kamata ce mun yi sanarwar littafin da zamu yi na gaba, amma dai a yi hakuri a bani lokaci din zuwa mako mai zuwa insha Allahu ta'ala sai mu fadi. Dan haka koda ba mu kare shi yau din ba, dan mu samu damar mako mai zuwa mu fadi, mu kuma kama yanke mai zamu ci gaba da shi insha Allahu. Zamu maimaita waccan magana ta sha waliyullahi dahlawi, sai kuma mu ci gaba da abinda malam al-Makrizi ya ambata mana cikin maganganun da ya saba daukowa daga malam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Abinda ya ambata dama shine inda yake cewa wala tariqa lil ihtida'i ila shari'atillah, wannan ba a cikin littafin ku yake ba. Girman maganan ne da muhimmancin ta yasa akwai buƙatar mu sake maimaitawa din. Yace wala tariqa lil ihtida'i, babu hanya ta shiryuwa ila shari'atillah, zuwa ga shari'ar Allah, wa ahkamihi da hukuncen Allah, illa ar-rasulu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana ba mu da wata hanya da za mu san me Allah yake so, ba mu da wata hanya da za mu san me Allah ya dora mana a matsayin shari'a mu yi ko mu bari in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Shine wasitar mu, wasita ta iblagi, domin shine mai isar da sakon Allah subhanahu wataala zuwa ga halitta. Na sha ambata mana wani littafi mai muhimmanci da malam Ibn Taymiya ya rubuta mai suna al-wasita bainal haqqi wal khalqi. Littafi ne mai muhimmanci, kuma a cikin abin da ya ambata ko in ce babban abin da ya mai da hankali a kansa shine wannan bayani, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wasitar mu. Kowa yana zancen wasita, wa zai sa a matsayin tsani tsakaninsa da Ubangiji. Duk da fahimtar da mutane suke wannan kalmar, suna kuskure da yawa a ciki, sukan dauki cewa abin da ake nufi da wasita shine wajen hanyar tsiran ka, wane ne zai cece ka tsakaninka da Allah, wane ne kuma har yanzu kake ganin zaka iya bashi wani nau'i na ibada, ko da kana nufin Allah ne amma sai ka bada ibadar ta hanyar sa, sannan ibadar ta je ga Allah subhanahu wataala ta hanyar wannan mutumin. Wannan abin kuga fahimta ce ta kuskure, amma fahimta mai kyau ita ce ta hanyar wa za mu san Allah, ta hanyar wa za mu san me Allah yake so, ta hanyar wa za mu sanya za mu bautawa Allah, ba shi abauta masa ba, abautawa Allah, amma ta hanyar karantarwa da kuma isar da sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To babu wani in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Sai ce faman athara kalama imamin, duk mutumin da ya fifita maganar wani imami aw mujtahidin, nan imam lafazi ne da ake amfani da shi a shar'ance. Asali dai abin da ake yi a lugar larabci, imami shine jagora wanda aka sa a gaba, fil amami. Ana nufin kuma limamin sallah, saboda ya ummun nas wan nasu ya atammuna bihi, haka yake a larabci. Shi yana limantar, yana shugabantar mutane, su kuma mutane suna koyi da shi, suna bautawa Allah ta aikata irin abin da shi ya aikata. Akwai kuma imami, ana nufin shugaba, ana nufin sultan, sarki, shugaba mai sarauta, mai jagoranci, mai mulki, mai iko a hannu, wanda yake shine authority. To shi ma wannan ana ce masa imami, saboda shine a gaba, abin da yake yi na jagorancin jama'a shike cewa ayi kaza sai ayi, a bar kaza sai a bari, da ta hanyar ilimi da kuma ta hanyar tabbatar da doka. To wanda dai ya dauki wani imami, sawun imamin sallah ko imami na shugabanci. Akwai kuma imami mustalah alayhi babun aqida a wurin Shi'a, su kuma suna ga imami, kace imami ana nufin a'immatu ahlil bait, wadanda suka kirkira guda 12, suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shugabancin al'umma a hannunsu, tilas ne su kadai za su zama shugabanni. Na farkon su Ali ibn Abi Talib, da kuma wato ƴaƴansa da jikokinsa, sai Al-Hasan, sai Al-Husain, sai kuma jikokin ƴaƴan Husain da jikokinsa, wannan dai kamar da kuka riga kuka sani. To su ba wannan imamai suke daukar su. To kowanne zai shiga nan. Faman athara kalama imami, duk wanda ya fifita maganar wani imami, wani shugaba, aw mujtahidin, ko wani mai ijtihadi, wani malami mai jagorancin wata mazhaba, ko mujtahidi wanda yake kokarin ya fito da hukuncen Allah subhanahu wataala daga Qur'ani ko hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko makamancin wannan, aw ghawthin, ko kuma a bangaren tafiyar sufaye, yabo wani wanda ake ce masa ghawthi, inda muka yi magana dai a makon da ya gabata a kansa, cewa a cikin mustalahat da suke amfani da su akwai ghawthi, akwai qutubi, akwai budala'u, kamar da suke cewa ghawthi shi guda ɗaya ne wanda suka bashi haƙƙin za a iya neman komai a gunsa, shine mai ighathar mutane, mai taimaka musu in sun bukata, ko da fa matacce ne, in aka yadda shi ne ghawthi, to a gurinsu yana nan ba mutuwa ba, yana jin komai, kuma za ku iya roƙarsa kuma zai iya amsawa, wannan haƙƙin da ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su baiwa. Ko qutubi, shi ma wani daga cikin darajojin sufaye ko waliyan sufaye, aw alimin, ko wani malami, aw shaykhin, ko wani shehi, aw abin, ko uba, aw jaddin, ko kaka, aw malikin, ko sarki, aw wazirin, ko wani waziri. Waziri ana nufin minister, ko asali dai in ka ce minister dama ma'anar yadda dai muka sani ne a yanzu, shugaban kasa da ministoci, ko yawa abinda dai kalmar da suke fassara ta da shi kenan. Amma ba ka ba wasu littafan koda da Turanci ba sa fassara wazir da minister, tunda sun san shugabanci na musulunci ba amfani da wannan lafazi na minister ba, inda ministry asalin kalmar a tsari ne na coci, daga nan kuma ya zama ana amfani da shi a ko'ina da ko'ina. Amma abin nan waziri ana nufin dai mai ba da shawara, wanda yake ba da shawara ga shugaba duk abin da za a yi ana tuntubarsa. Amma yanzu in ka ce ministan ba laifi kai ba, tunda shi ake amfani da shi a zamanin yanzu. Aw qissin, ko wani fada na coci, aw sadinin, ko kuma mai kula da wurin ibada. Wa tariqatahum, ai ma'ana faman athara kalama ha'ula'i wa tariqatahum, wanda ya fifita maganar ɗaya daga cikin waɗannan da kuma hanyar su, ala qaulir rasuli, akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, mutum ya fifita wancan magana akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wahtajja, kuma ya kafa hujja bi qauli shaykhin, da maganar wani shehi au ustadin ko wani malami mu'aridan yana mai karan tsaye yana opposing shine mu'aridan a ce ga Allah ya ce abu kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza sai shi kuma ya ce a'a ba za mu dau aya ba ba za mu dau hadisin nan ba ga maganar wani wanda ba Allah ba ya kawo wadannan abu au hadisin ko kuma wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw i'taqada ko kuma ya kudurta a zuciyarsa anin nabi dangane da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama annahu huwa shari'ul asli cewa shine mai shar'antawa na asali ma'ana ba a madadin Allah yake magana ba shine yake kirkire abin yake fadawa a yake fada Allah bai ce bai ce ya ce wa annahu kana yatakallamu anil hawa ko yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin magana ta son zuciya wa ma tuhi ilaihi nafsuhu yana kawai fadin abinda zuciyarsa take masa wahayin sa ne fayafridu dalika ala ummatihi kawai yake tilastawa mutane wannan abin mun san ne wadanda ba musulmi ba suna fadin wannan aiko suna fadin cewa wannan addinin musulunci addinin annabi Muhammadu ne kuma shi ya kirkire abin sa duk abin da ya fada a ra'ayin sa ne shi yasa har za ku ga in koda Qur'ani suke karantawa a bincike binciken su sukan ce Muhammad ya ce kaza a cikin littafin da yazo da shi ba sa cewa Allah yayi masa wahayi domin su ba su yarda da Allah yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ba su yarda shi a matsayin manzo ba to irin wannan abun idan aka samu wani mutumi shi ma ya kudurci irin wannan faqad ashraka to hakika yayi shirka isi inil hukmu illa lillah hukunci na Allah ne kawai sakamakon wannan wani ya yi tambaya makon da ya gabata bayan mun fita da karatu cewa abinda muke magana na a kawo hadisi sai kuma a ce to ai ga bayan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji shi ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai wani ya ce to ai kuma gashi sayyidina Abubakar ko wani sahabi ga abinda aka samu ya aikata to idan mutum ya samu kansa irin wannan ya zai dama in ba ku manta ba cikin abin da muka karanta a baya mun yi maganar cewa idan har mutum bai sani ba aka yi masa bayani to in ya ci gaba akan haka shine laifi yake zuwa amma in bai sani ba sai aka ce masa ga hadisi la'alla shi a gurin sa yana ga hadisin bai inganta ba mun sha wannan maganar cewa daga cikin sabubban da suka sa malamai suka saba a tsakaninsu har aka samu mazhabobin nan wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza akwai daga cikin dalilan shine wani malamin hadisin da aka ruwaito aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza shi a ganin sa bai inganta ba ya dubi isnadin sai ce ai akwai wani a wannan isnadin wani kudi inda aka same shi hadisin bai inganta ba sai ya zama ya fifita maganar wani sahabi akan wannan hadisi yanzu misali in kana bin mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal yana da istidlali da yawa da maganganun sahabbai me yasa yana cewa duk matsalar da bai samu hadisi ingantacce ba amma ya samu asar magana da aiki na wani sahabi to yakan fifita amfani da wannan maganar sahabin a madadin nasa ra'ayi dan ya san ra'ayin sahabi ya fi ra'ayinsa maimakon ya kawo hankalinsa sai ya ce a tunda an samu wani sahabi yayi ya kamata mu girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kaza to irin wannan kun ga wane ne ke iya gane wannan ai malamai ne yawa to don haka wannan harkar ta malamai ce idan mutum amma haka wanda shi ba malami ba ya ji an ce ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma maganar wani to ya kamata ya girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da ta wani koda in an yi bincike za a iya samu kila hadisin nan bai inganta ba wanda shi kuma ba aikin sa bane gano wannan abu ai mun gane bambancin insha Allah yawa to Allah ya kyauta mai to sai yake cewa faqad ashraka inil hukmu illa lillah hukunci dai dan Allah ne war rasulu huwa al mukhbiru as sadiq manzo kuwa shine mai bada labari kuma as sadiq duk labarin sa gaskiya ne domin Allah madaukaki yayi masa wata magana inda a ce mu akai wa wannan maganar da mu da hankalin mu tashin da zai yi mu da ba mu da matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har mun yarda da maganar to da ba za mu zauna lafiya ba Allah ne ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam walau taqawwala alaina ba'd al aqawili ai mun yi magana ta wannan ayar ko ko ba wannan karatun bane walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajiz da a ce zai kirkiri wata magana shine taqawuli haka ake fada da larabci a ce fulanun taqawwala ala fulan wane yayi wane ƙarya ka ce wane ya ce kaza alhali shi bai fada ba shine ake nufi da taqawuli Allah yace subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taqawwala alaina da zai mana irin wannan taqawuli din ya fadi abinda ba mu fada ba yace mun fada shine zancen ba'd al-ahadithi wani daga cikin zance yace qala Allah alhali Allah bai fada ba ko wannan ya isa dan Allah mu girmama maganar Qur'anin nan da muke karantawa wallahi daga Allah take kuma duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada babu ƙarya a ciki in yace Allah ya ce kaza ko ba a Qur'ani bane to ya fada wa'ayi akai masa gashi dai a cikin Qur'ani Qur'ani kuma khairu shahidi babu shaida da take al-Qur'ani walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da a ce ya kirkiro mana wata magana wani daga hadisi wani irin zance da bamu fada ba yace mun fada to Allah ya ce la akhadna minhu bil yamin da mun rike shi da dama ma'ana da ƙarfi kuma sannan da mun tsinke masa jijiyar wuyansa la ilaha illallah wai da mutum yana karanta Qur'ani ya kamata ya tambayi kansa wai da wa ake magana ne a nan manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam kullum muna zancen nan duk abin da ya shafi shirka da abin da ya shafi yi wa Allah ƙarya Allah madaukaki yana fara magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da shi ya nuna girman wannan abun tun kafin a zo kan sauran mutane kun ga zancen shirka wurare da yawa zai ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin ko kada kai bauta ma wani wanda ba Allah ba wa abinda ba zai amfane ka ba ba zai cutar da kai ba in kai haka to lalle kana cikin azzalimai ya za a ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kowa daga cikin mu yana fada annabi dan gatan Allah ko ba ka muke cewa ba kuma haka ne ko ba haka gaskiya ne annabi dan gatan Allah ne to a gida ne babba an kira dan gatan an ce masa kaza kai kuma awa sai ka zo ka dauki wani wanda bai kai shi matsayi ba har kana ganin zai iya soke dokar Allah yace ya aje ma azumi ya aje ma sallah kai abinda kaga dama shi ya yafe ya yafe ya kamata ai kallon nan abin da hankali lamarin Allah ba wasa bane to ba haka yake ba Allah mu duke giya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana to ashe kenan ya kamata duk lokacin da aka ce Allah mu duke ya faɗi wata magana to kar mu dauke ta da wasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana kar mu dauke ta da wasa mu yadda ita ce ta fi ra'ayin mu kamar da al-Imam Shafi'i yake faɗi dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi in ba mu samu wata magana daga Allah ko wata magana daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wallahi ra'ayin sahabbai ya fi mana duk ra'ayin mu da za a tara mutanen duniya ka tara su gaba daya to ra'ayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi ra'ayin su idan sauran jama'a suka saba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun fi mu sanin me yake mana amfani dan haka ba waɗanda zaka zo kai kai watsi da ra'ayoyin su bane kace ai shirme ne a'a kai ma kana da naka irin hankalin ba haka bane in dai ana maganar addini a harkar duniya kuwa kowanne zamani mutane su yi amfani da abin da zai amfane su a wannan zamani a tunda a harkar duniya dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu damar mu mu yi tunanin yadda zamu kere-keren da zamu kara rayuwar mu ta kyau ka girkiro kaza ka girkiro kaza wanda rayuwa za ta yi kyau gidanka ya gyaru garin ku ya gyaru al'umma ta kara samun fa'ida wajen rayuwar duniya amma a addini me zamu yi Allah ya yarda da mu wacce bauta zamu yi Allah ya so mu ya bamu lada to wannan bamu da magana sai ta Allah sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma mun samu sabani a tsakanin mu dangane da me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu koma gun waɗanda suka fi mu ilimi gashi nan magana su ana tana nan a rubuce magana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dai ya ƙara mana fahimta sai ce fama wafaqa ikhbaruhu min kalamin nasi daga cikin maganganun mutane duk abin da ya dace da labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qubila to sai a karba in dai mutane suka ce kaza aka auna aka ga kaza da kaza dinnan na mutane ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a karba wama khalafahu duk abin da ya sabawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za a yi ice rudda sai a mai da shi wannan ita ce kaidar da Allah madauki da mai ba mu ya ayyuhal ladina amanu اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا كبي الله كبي منزل الله صلى الله عليه وسلم ده كما شغبني ا cikinku su ma ku yi biyayya gare su in kuka yi sabani a wani lamari menene hukuncin sa abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne abu kaza sunna ne ko abu kaza bid'a ne za ai kaza ko ba za ai ba me Allah ya ce farudduhu ai hadha tanazu'a wannan sabanin da kuke yi kuma yi da shi ila Allah zuwa ga Allah ina za a je a koma zuwa ga Allah Qur'ani domin ba zuwa zamu ga ba Allah zamu gani yanzu mu ce ya Allah ga mu tattaru mu zo gaban sa ya Allah gashi a yanke mana hukunci daka tunda ya fada mana kuma yace ila Allah to ila kalamillahi ila shari'atillahi ila khitabillahi alladhi wajjahahu ila khalqi mu koma zuwa ga Allah ga magana sana a cikin alqur'ani sai a duba Allah ya fadi kaza kaza dinnan haka take to sai a dauka ko ila rasuli zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma abin nufi in yana da rai ila shakhsihi in ba shi da rai kuma ina za a je ila sunnatihi a koma zuwa ga sunnarsa idan mutum ya ce ko da ba shi da rai za a koma ila shakhsihi to ina yake yanzu yana rayuwar barzakhu ko mun yi maganar cewa annabawa suna da rai ko ba su da rai me za ku ce me ira rayuwar annabawa yanzu me suke ciki matattu ne ko rayuwa suna barzakhu daidai wannan ita ce amsa ita barzakhu menene a dangane da rayuwar duniya dole sunanta mutuwa kun gane dangane da rayuwar duniya rayuwar barzakhu ba za a je ta ba sai an mutu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya rasu a wannan duniya ta mu ba shi da rai amma a rayuwar barzakhu yana da rai kun gane wannan don haka masu itlaqin cewa annabawa suna da rai ko manzon Allah sun yana nan da ransa ba a itlaqin wannan kalmar yana nan da ransa rayuwa ba ta duniya ba amma rayuwar barzakhu kun gane wannan dan can amma a nan duniya inda yana da rai suwa suka fi mu sanin yana da rai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka samu sabani akan abubuwa da yawa an samu sabani akan abubuwa da yawa akan masalolin fiqh matsaloli na fahimtar harkar shugabanci ku duba dai musamman lokacin da ya rasu wannan sabani aka fara yi cewa ma ya mutu wannan shine farko inda an samu wanda suka ce ma bai mutu ba saboda bacin rai sayyidina Umar cewa duk wanda ya ce ma annabi ya mutu sai na kashe shi ya zara takobi kuma duk suka tsorata suka sun san Umar ma sayyidina Abubakar ya zo ya karanta aya wa ma muhammadu illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum cikin ne ga ya karanta wannan aya cewa manzo Muhammadu ba wani abu bane ma'ana yadda sauran manzanni suke wanda suka gabata kafin sa shi ma haka yake sun mutu shi ma yana mutuwa to yanzu in ya mutu din ko aka kashe shi a wurin yaki za ku juye baya ne ku bar addini sai sayyidina Umar Abubakar karanta musu wannan aya kuma innaka mayitun wa innahum mayitun Allah ya ga masa kai mai mutuwa ne mutuwa tana hawa kanka shine ma'ana in an ce mutum mayit ana nufin wanda mutuwa take hukuncin mutuwa ke hawa kansa sawa'un mata al'an aw sayamutu fi ma ba'd shine ma'anan mayit mai mutuwa wanda za a siffanta shi da cewa wata rana zai mutu Allah madauki ya ga manzon sa innaka mayitun kai mai mutuwa ne ma'ana lokaci zai zo zaka mutu to dan Allah saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu kareta wannan aya mu ce bai mutu ba gashi Allah ya gaya mana ya mutu. Kun gane wannan zancen? Kuma har yanzu abubuwan da suka faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bayan ya rasu na abin da ya shafi a ina za abin ne shi shi ma yayin sabani ko ya aka kare shi hadisi aka kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su annabawa ana binne su ne a inda suka mutu shikenan sai magana ta kare kowa ya amince yadda aka zo zancen a ya za a yi masa wanka za a tsirace shi ne koko da tufarsa za a bar shi kafin zuwa binnewa cike ne aka yi sabani Allah suka rasa yadda za su yi a wannan wurin ba su samu hadisi ba saboda Allah ya tsare mutuncin da darajar manzansa sallallahu alaihi wasallama sai aka sa suka ji sauti tare gaba ɗayansu suka ji ba wanda bai ji ba cewa ku bar shi a cikin tufarsa ku yi masa wanka haka haka suka yi masa wankan ba tare da sun tsirace shi ba to sannan kuma aka ce to ina za mu binne shi aka ce to ga hadisi aka zo ana cikin wannan sallah ya za a yi masa babu filin da za a zo a haɗu gaba ɗaya a zo a shigo jama'a gaba ɗaya a tsaya saboda kar a ɗauke shi daga inda yake a tafi da shi wani wuri suka ce a bar shi inda yake a nan a cikin ɗakin Aisha kowa sai ya shigo ɗakin Aisha ya tsaya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallarsa ya wuce ɗaya da ɗaya haka suka yi sallar nan saboda kar a cire shi daga inda aka faɗa kun ga girman maganarsa ashe ba wasa ake da ita sai da aka yi kwana uku sai da aka yi har talata ko har laraba mutane sallah suke wannan ya zo yi sallah wannan ya zo yi masallah bayan an riga an sa shi an binne to wannan haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da girmansa take sannan aka maganar abin da ya shafi khalifanci sayyidina abubakar da sayyidina umar da abu ubaidata suna tare a wani wuri sai labarin ya zo musu cewa ga al'ansar mutanen madina sun taru a wani wuri a saqifatu bani sa'ida suna tattaunawa za su shugabantar da sa'ad ibn ubada a matsayin shine shugaban al'ansar a ce a to tunda dai dama manzon nan ya hijira zuwa gare mu sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ya rasu a garin mu to mu ya kamata mu ci gaba da jagorancin al'umman nan haka suka fahimta saboda ba su san akwai wani hadisi akan haka ba su a sanin su a lokacin nan sai suna shirin za su yi wannan abu sayyidina abubakar ya ji da shi da umar da abu ubaida sai suka kama hanya suka tafi lokacin su aliyu radiyallahu ta'ala su al-abbas da sauran dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam najini suna kusa da shi suna yi masa wanka su kuma suka ji wancan abu zai iya tada fitina suka ce bari su je su toshe waccan fitina saboda kar a yi tashin hankali suna zuwa suka ji labari suka ce sayyidina abubakar ya ce a'a ya kawo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan lamarin a cikin quraishawa yake al-ansar kuma ba quraishawa bane suna cikin kabilun madina ne in an ce al'amru ana nufin shugabanci shikenan suka yi shuru kuma suka yadda a lokacin nan sayyidina abubakar yana so a shugabantar da umar a ra'ayinsa kenan shi abubakar sai sayyidina umar ya ce a'a wallahi ba haka za a yi ba kai ne shugabanmu mu mun shaida tun annabi sallallahu alaihi wasallam na da rai kai yake sa kai sallah in ba shi da lafiya ya za a yi annabi ya baka wannan aikin yana da rai mu kuma ya rasu mu soke shi shikenan sai ce ai shi za a yi abubakar za a yi mu baya al'umma suka yadda a lokacin duk har su al'ansar din da suka yi wancan tunani duk suka yi aka dawo washe gari aka zo sayyidina abubakar ya zauna a masallaci al'umma suka zo gaba ɗaya kowa ya zo ya masa mubaya'a domin wannan ita ce al'adar da dama suka saba yi a tun a larabci kuma musulunci ya tabbatar da ita in an yi shugaba kowa sai ya kawo masa caffa a je a gaisa saboda yanzu na yadda kai ne shugabana wannan abin yana da muhimmanci zan yi maka da'a duk abin da kace zan bi wanda ku yake koma gefe ana ganin sa kamar dan tawaye ne to a lokacin haka ake duk sai da al'umma suka zo suka yi masa mubaya'a to abin da nake so in kai gare shi sabanin nan shine ya haifar da abubuwan da daga baya mutane suka kirkiri wani sabon addini da sunan Shi'a aka dauka har aka kafirta Abubakar dinnan da Umar da Uthman saboda sun riga Aliyu sun yi shugabanci kafin Aliyu su a wurin su sun dauka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci ya fada cewa Aliyu ne zai zama shugaba dole ne gado ne daga cikin gidansa za a fito wannan kuma babu nassi akan su duk duniya ba mai kawo nassi kuru kuru daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan magana. Amma sai ku tantance da kama nan da kama nan da bayanin falala. To kun ga lamari da ya kai ga wannan. Idan da ana komawa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kabarin sa, wannan lamarin da ya kai ga akafirta Abubakar da Umar da al'umma masu yawa, ai ya cancanta aje sai a tsaya bakin kabarin a ce ya Rasulullah wai me ka yanke ne tukuna. Kun fahimci wannan asalin zance na ba dama so nake magana akan wannan sabani shi a da sunnan ba. Amma wannan magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana komawa gunsa bayan ya rasu a ce ga abu kaza ya yanke hukunci, tunda a rayuwar duniya ba shi da rai, ba shi da damar yayi magana muji abinda aka gaya mana shi ya faɗa mana kuma mun yadda. Duk wanda ya masa salati Allah na mayar masa ransa dan ya amsa, ko sallama ya amsa sallama, mala'iku kuma suna isar masa salatin da aka yi masa. Wannan maganar gaske ce. Amma a wace irin rayuwar barzakhu? Rayuwar barzakhu tana da ka'idojinta da dokokinta da kawaninta da daban suke da rayuwar duniya. Kun fahimci wannan insha Allah? To Allah mu duke samu dace. To zance dai shine zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya same shi shine wajibin abin da ya kamata ya riko da shi. To mu je abu na gaba. Malami ya ce wa alam anna lil ibadati arba'a qawa'ida. Ka sani cewa ita ibada tana da ka'idoji. Qawa'id jam'in ka'ida ne. Nan yana nufin rukunai, yana nufin kuma dokoki da ka'idoji, amma ya fi kama da rukunai. In mun lura za mu zo mu ji abinda yake ambatawa. Ibada tana da abubuwa guda hudu. Kafin mu ci gaba da wannan, kowa daga cikinku na san zai shaida kuma zai faɗi wannan littafin. Ba mu taɓa karanta littafi da yake cike da kashe-kashen abubuwa irin wannan littafin ko? Da za a baka aikin wani yaje ya mana wani aiki ya fito mana da iya masail din da aka karkasa su, mas'ala kaza ya ce ta kasu zuwa kashi-kashi kaza, mas'ala kaza ma kashi-kashi kaza, insha Allah zai taimaka masa shi kansa wajen ƙara fahimtar littafin, kuma zai lakasa masa dukkan abin da ke cikin littafin ya zama cewa ya fahimce shi a cikin sauki kuma ya sauƙin riƙewa. Duk abin da ake ce ma ka'ida, kamar yake ba misali ran nan da alqawaid fiqhiyya, ka'idojin fiqhu, suna taimakawa mutum ya saurin rike karatu, ya saurin rike hukunce-hukunce. Idan mutum yana so ya samu malaka mai kyau ta fiqhu, yana da kyau da ma ya samu abubuwan da muka ambata da usulul fiqhi ne da su qawaid fiqhiyya, za su taimaka masa sosai wajen yadda zai fahimci yadda karatu yake, hatta matsalolin fiqhun da babu nassi akai, wanda babu nasi akai za ka cikin sauki za ka ce wannan za mu iya sashi a babi kaza, saboda ka haddace ka kuma rike waɗannan irin ka'idojin. To ka'idojin da zai mana magana yau akan abin da shafi ibada ne, sai ce yana da ka'ido. Ibada tana da ka'idoji guda hudu ko wahiya, su ne at-tahaqququ bima yuhibbu Allahu wa rasuluhu wa yardahu, tabbatar da abin da Allah yake so, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kuma yarda da shi. Wa yardahu nan tana koma zuwa ga Allah, ita wannan ta ƙarshe ngani yawa. Wa qiyamu zalika bil qalbi, da tsayuwar haka din, ma'ana ka so ka tabbatar da duk abin da Allah yake so, duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so, da duk abin da Allah ya yarda da shi. Dama menene ibada? Mun karanta a baya ko me tarifin ibada? Na san kowa a cikin ku ne ya haddace, kowa da kowa ya haddace ko insha Allah. Me tarifin ibada? Wa zai kawo mana ba lugatan ba, istilahan tarifin da muka sha fada, definition na ibada. Na'am jayyid. Ma kullu ma yuhibbuhu Allah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, suna ne da ya tattaro dukkanin abinda Allah yake so kuma Allah ya yarda da shi. Wannan abun sawa'un min al-aqwali wal-a'mali al-zahirati wal-batinati, maganganu ne na baki ko kuma ayyuka ne na gabubba, duk abinda Allah yake so kuma yadda da shi, in magana ce ta baki, in aiki ne na gaba. Mun gane shi, duk abinda muke in dai Allah yana so kuma yadda da shi, to sunansa ibada. Allah ko me yake so kuma yadda da shi, ha, me Allah yake so kuma yadda da shi, laysa min al-ashkhas, shi yasa nan ku cire al-ashkhas wal-amakin, ko yawa ku cire ashkhas, ba mutane ake nufi ba, karka ce kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu ya zama umuman, a'a, an kayyade shi min al-aqwali wal-a'mali adh-dhahirati wal-batini, banda al-ashkhas da kuma amakin wal-mabani da makamantansu. Mai ma'ana ashkhas, mutane, karka ce duk wanda Allah yake son sa to shi ma ibada sunansa, kuma kace Allah yana son al-manzo Allah sun ya yadda da manzo Allah sun sulma, aiko kun gane, to za a ce manzo Allah sun ibada ne, a'a, ba haka ake. Allah yana son Ka'aba, ko ya yadda da ita, to amma kuma za a ce Ka'aba ibada, a'a, to ashe kenan ana nufin maganganun mu na baki da ayyukan mu na gabubba su kadai ake kallo, to wannan kuma a ina zamu same su, muna samun su ne fi awamirillah la fi uqulina, duk abin da zai zama ibada to dole labudda an yakuna ma'muran bihi, inna Allah la yu'badu illa bima amara bihi wa la yu'badu bima yuhibbu an-nas an ya'buduhu bihi, Allah ba a bauta masa da abin da mutane suke so, amma ana bauta masa ne da me, da abin da shi yake so, abin da yake so ko shine abin da ya umarni da shi, imma amra ijabin wa imma amra istihbabi. Shi yasa ibn Taymiyyah ya faɗi wata magana da na sha gaya mana, ko inna Allah la yu'maru illa bi wajibin aw mustahabbin. Ai mun taba zancen wannan, me take nufi, Allah ba a bauta masa sai da wajibi ko mustahabbi, domin wajibi da mustahabbi awamir ne, umarni ne, duk abinda kowa ba umarni ba to ba a bautawa Allah dama da shi. Abubuwan da suka shafi rayuwarmu na al-ahkamu taklifiyya dama guda biyar mun sha zancen su, ko da wajibi da mustahabbi da haramun da makruhi da kuma me mubahi, to Allah ana bauta masa da na biyun farko ne kawai, da wajibi da mustahabbi, domin waɗannan su ne umarni. Ana bautawa Allah da haram, ba a bautawa Allah da haram, ana bauta Allah da makruhi, ba a bauta Allah da makruhi, ana bauta Allah da mubahi, mubahi shine fa abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai wa dan adam zabi yayi ko ya bari, ibada kuwa kaga ba zabi bace, kun fahimci nan can, banda wannan ana bai wa mutum lada in ya aikata wajibi, ana bai wa mutum lada in ya aikata mustahabbi, ko amma mubahi in ya aikata shi ba a bashi lada, kun gane wannan zancen, abinda yake mubahi halal kawai kayi kaza, kamar kayi bacci ka ci abinci, asalin su me mubahi ne, to ba sa zama ibada sai idan niyya ta canza su. A takaice dai kun fahimci zancen nan cewa ba a bautawa Allah illa bimadha biwajibin aw mustahabbin. To waɗannan abubuwa ya ce guda hudu, amma kun ga abu uku ya ambata mana nan, ko ku dura ku gani, wa qiyamu zalika bil qalbi wal lisani wal jawarihi. To abinda yake nufi anan shine al qalbu da ya fada abu biyu ne a cikin sa, al lisanu abu daya ne, al jawarihi ma abu daya. Al qalbu akwai qaulul qalbi, akwai kuma amalul qalbi, akwai maganar zuciya, akwai kuma aikin zuciya, zai zo ya bayyana mana wannan. Ina jin ma ya faɗa mana a baya a cikin wannan littafin ne, ko yawa ku ga mun samu biyu kenan, ko sannan wal lisan da harshe, harshe shi aikin sa kauli ne, mun gane, yawa kauli shine aikin lisani, sannan al jawari su kuma al jawari tunda ba magana suke ba, su kuma me nasu aiki ne, mun fahimci abu insha Allah. To gashi nan zai faɗa, sai sifal ubudiyyatu ita bauta, zaman mutum bawa ga Allah ismun wani suna ne jami'un da ya game ya tattare ya hadu ya kunshi li hadhihi al-maratib al-arba'i waɗannan martabobi guda hudu in an ce ibada to bata fita daga waɗannan abubuwa hudu ko dai ya zama zuciyarka ce ta fada zai ga mana me yake nufi yanzu daidai ko ya zama zuciya ce ta aiki ko ya zama harshe ne ya fada ko kuma gabubba ne suka aiki mun gane insha Allah sai ce fa ashabul ibadati haqqan hum ashabuha ma'abuta bauta da ibada ta haƙiƙa wanda suka cancanci a kira su masu bautar Allah to hum ashabuha sune ma'abuta waɗannan abubuwa guda hudu wanda suka sallama suka miƙa babu jayayya suka amince suka yarda duk maganar zuciyarsu bauta ce ga Allah duk aikin zuciyarsu sun miƙa wa Allah furucin harshensu shi ma bauta ce sannan gabubban jikinsu su ma sun miƙa su Allah suke bautawa to dinan su ne ma'abuta a bauta hakikatan sai ce fa qaulul qalbi gashi nan zai shiga mana daidai qaulul qalbi abinda ake nufi da furucin zuciya ma'ana maganar zuciya wani zai ce to zuciya tana magana ne gashi abinda ake nufi da zuciya tana magana huwa i'tiqadu ma akhbara Allahu an nafsihi shine kudurtar abinda Allah ya bada labari a kansa da shi duk labarin da Allah ya bayar game da kansa ka kudurce a zuciyarka to ne shine qaulul qalbi kaman ka faɗa da zuciyarka ne ka yadda amma kun ga maganar zuciya ai ba a waje ake jin ta ba mun gane zancan yawa amma ka yadda din nan ma'ana dai qaulul qalbi shine me al-i'tiqadu shikenan wani ina jin a alamu sunna muka yi ko yawa mun yi wani a cikin littafin alamu sunna ya warware mana waɗannan abubuwa yace fa qaulul qalbi huwa i'tiqadu ma akhbara Allahu an nafsihi wa akhbara bihi rasuluhu ar-rabbihi da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine manzo da Allah ya aiko kuma na ƙarshe da sako duk abin da ya bada labari da shi ar-rabbihi dangane da ubangijinsa an dinnan ana nufin fi sha'ani yawa dangane da ubangijinsa min ga kuma min bayaniya ma'ana ta bayanin abubuwan da aka bada labarin dangane da su sune min asma'ihi sunayen Allah wa sifatihi da kuma sifofin Allah wa af'alihi da ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala wa mala'ikatihi ay wa fi sha'ni mala'ikati wannan mala'ikati matufa ne da akan rabbihi ku koma ba kadan za ku ga ai ya ce wa akhbara rasuluhu an me ar-rabbihi to dai ce ar-rabbihi dangane da ubangijinsa sai ce waɗannan abubuwan da suka shafi ubangijin ga su asma wa sifat wa af'al to sun kare mun gane wannan wawun da ya kawo ita kuma ba bangaren sifofin ubangiji ba ce ita mala'ikatihi ma'tufa ce akan rabbihi ma'ana ar-rabbihi wa an mala'ikatihi insha Allah an gane yawa wa akhbara rasuluhu ar-rabbihi min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa mala'ikati ai wa an mala'ikati da labarin da Allah ya bayar akan mala'iku da labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar shi ma akan mala'iku wa liqa'ihi hakanan ai al-liqa'ihi da kuma haduwa da Allah haduwa da za'iran tashin al-qiyama da ubangiji subhanahu wa ta'ala ai duk an ba mu wannan labarin a cikin al-qur'ani mun sha wannan magana dai ta ibnu qayyim da kullum muke maimaita ta cewa shi qur'ani kansa gaba ɗaya in ka karanta zancen me a ciki zancen aqida ne ko ta bangarori nawa bangarori shida ba zai maimaita mana waye banda kai waye arama qur'ani in ka karanta shi gaba ɗayan sa zancen aqida yake mun sha maimaita wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau goma ba ma ina ji za ku gwada bismillah kada ta Allah
na
nawa kenan uku aha ka shigar da wani abu lakin jazakallahu khairan sai wa zai tuno cewa yayi qur'ani in ka karanta shi duka ko baka dama ka fada to fadi mu ji na'am 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 yawwa alhamdulillah wannan shine in ka karanta qur'ani ka kaf duk abin da ke cikin qur'ani ba zai fita daga wannan abubuwa shidan ba duk kwakwalen ka ne qur'ani ne ka san shi ka fahimce shi to duk abin da zaka gano ba zaka kara na bakwai ba shine ma'ana kun gane zancan ko ba gane ba a sake maimaitawa to Allah sa riƙewa za ku yi in ka karanta alqur'ani tun daga fatiha har zuwa minal jinnati wan nasi abinda zaka samu dangane da abinda Allah yake cewa a cikin sa ba zai fita daga waɗannan abubuwa guda shida ba gasu ko dai ya zama Allah yana magana ne akan halittarsa shine ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci dan adam ya halicci kaza da kaza ta wurare da sauransu ai duk wannan akwai shi a qur'ani ko babu akwai to wannan bayani ne akan me akan rububiyyar Allah wannan shine tauhidin rububiyya ko kuma ya zama magana ce Allah yake cewa kada fa abauta wa kowa sai shi Allah shi kada ya cancanta abauta masa wannan shi ma akwai shi da yawa a qur'ani to wannan shi kuma yana magana ne akan tauhidin uluhiyya ko kuma bada labari akan siffofin Allah Allah yana ji Allah yana gani Allah mai kaza ne Allah mai kaza ne shi kuma wannan menene tauhidin asma'i was sifat mun ji uku ko kuma labari Allah ya bamu akan wasu al'ummomi da suka gabata an aiko manzo sun yi da'a in sun je lahira Allah zai ba su sakamako kaza in aljanna ne su kaza da kaza da kaza wannan akwai a qur'ani ko babu akwai to wannan shi kuma menene jaza'ut tauhidi sakamakon tauhidi ne ko kuma kaji wasu an aiko manzo sun ƙaryata shi Allah ya halaka su halakarwa ta duniya sannan kuma da azabar da za su samu a lahira shi kuma wannan shi ma menene shi ma jaza'un tauhidi ne sakamako ne ko kun ji biyar kenan na shida na ƙarshe shine al'amru wan nahyu kaga ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ya ayyuhal ladina amanu kul ku kai kaza shine mana al'amru wan nahyu shi kuma wannan gashi nan da yawa shi ma to shi kuma wannan sunan sa mene mukammilatut tauhid abubuwa ne da suke kammala tauhidi kun fahimci wannan abu to waɗannan su ne akwai aqsamut tauhidi guda uku akwai jaza'ut tauhidi nau'i biyu sannan kuma akwai mukammilatut tauhidi shine al'amru wan nahyu duk abin da za ka karanta qur'ani ba zai fita daga haka ba shine abin da yake ambata mana sannan yau menene yau sai ce wali qa'ihi ko sai ce wa ma ashbaha zalika da dai abin da ya kama da wannan wannan duka sunan sa me qaulul qalbi magana amma wace irin magana maganar zuci magana zuci ma'ana ta itikadi ka kudirci abu ka yadda da shi a zuci wa qaulul lisani da kuma furucin harshe maganar harshe nan ya jinkirta mana amalul qalbi bai hada su da sai ce qaulul qalbi wa amalul qalbi ko ya raba ya sa wannan a tsakani wa qaulul lisani da furuci na harshe shine al akhbar ko al ikhbaru anhu bidhalika yawa al ikhbaru ba al akhbaru bane nan shi haka mai rubutun yasa in ka karanta shi al akhbar ma'ana yana zancen labarai anhu dangane da Allah bidhalika daga wannan kuma ba haka ake nufi ba tunda nan muna kallon jihatul abdi ne man ladhi yaqumu bil abdi man ladhi yaf'aluhu al abdu kun gane zance na nan ana lissafa aikin bawa ne ba aikin Allah ba da haka sai al ikhbaru anhu ay anillahi bidhalika ay bima sabaka wadancan abubuwan da aka ambata mana dangane da Allah ka bada labari ka fada dangane da Allah din akan su kai shaida Allah ya bamu labari akan mala'iku sai ka fada cewa ka yadda da mala'iku ka yadda da la ilaha illallah da furusin bakinka mun gane wannan wani shine kaulul lisani mutum yana zama mu'mini idan ya yadda da la ilaha illallah a zuci aka ce ya fada sai ya fada amma in ya yadda da ita a zuci aka ce ya fada ya ki fada me hukuncin sa ya karbu ko bai karbu ba bai karbu ba yawa da ya yadda a zuci ba zai ji tsoron kowa ba zai fada mun gane don haka tilas ne mutum ba zai shiga musulunci ba sai da fadin la ilaha illallah amma akwai wasu halaye da mutum zai yadda da Allah yana kuma shirin tahowa ya zo gun musulmi ya tuba ya musulunta amma a zuciya gama bincike ya gamu so Allah ne Allah Allah za a bauta shi kadai sai ya taho ya ilmantar da musulmi kafin ya zo sai ya rasu a ina yake a cikin musulunci yake saboda Allah yana amfani da zuciyarsa ne shi ko wancan me yasa aka ya zama bai samu musulunci ba saboda an ce ya fada kin fadan ne yasa masa wannan kun gano nan akwai bambanci tsakanin kin yadda da kin fada ya yadda a zuci amma tunda fadar ma ibada ce sai aka ce ya fada sai ya ki fada to anan yayi laifi na kin fada kun gane zancen saboda sharadin ta ai kun ga lokacin da muka yi magana akan sharudan la ilaha illallah ai akwai magana sirku da kabuli ko ne tunda cikin dalilan shi ne idza qila lahum qul abina la ilaha illallah istakbaru ko istakbaru ko haka ai yawa yastakbiruna kai a cikin suratu safat idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun in an ce musu la ilaha illallah sai su istikbari sai girman kai ba za su faɗa ba don yana daga cikin sharuɗan la ilaha illallah ka karbe ta to in an ce ka faɗa sai ka faɗa amma wancan abin da faɗa hali ne wani na daban ko ka ce exceptional hali yadda idan mutum ya kudurta a zuciyan kafin ya samu damar ya faɗa sai Allah ya karbi ransa Allah ya sa mun fahimci wannan gudu to ba da labari dangane da Allah akan wannan abu waddu'a'u ilaihi da kira zuwa ga hakan kira zuwa ga waɗancan abubuwa da aka faɗa ma akhbara Allah an nafsihi min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa mala'ikati waɗancan abubuwan na biyu nan shike nufi anan ka ba da labari dangane da Allah akan haka din kuma kai kira zuwa gare shi ka kira mutane a zo a yadda da la ilaha illallah ka kira mutane a zo a bautawa Allah shi kadai kuma a yadda da sunayen Allah da siffofinsa a yadda cewa akwai mala'iku a yadda da tashin kiyama wannan shine kai da'awa da'awa da me ake da baki shi yasa kun ga aka sata a cikin amalul lisani ai qaulul lisani sai sai wadhabbu anhu da kuma bada kariya ga addinin Allah a bada kariya ga addinin Allah subhanahu wata'ala duk abin da inda aka ce an taba addini to kar ayi shiru ayi bayani musamman wanda Allah ya hore masa ilimi babban abin da ke kansa shine bayyana gaskiya addinin Allah na gaske lalle a faɗe shi lokacin da ake cutar da shi ake kokarin ayi masa makirci ake masa abubuwa a bayyana wa mutane gafa addinin gaskiya don in an bari mutane za su halaka a lokaci yayi to bu ƙara sai yanan sai mu tsaya wa tabyinu butlanil bid'i da kuma bayanin barnar bid'a al mukhalifati lahu wanda ta saba ma wannan addini din da aka samu ga bid'a bid'a ku ta saba wa addini to kar a ji tsoron bayyanawa yana cikin hatsari a rayuwar malami ya zama cewa ga abin da yake sunna ba zai bayyana ba ga abin da yake bid'a ba zai bayyana ba yana da hatsari Allah madauki ya wajabta wa masu ilimi bayyana menene addinin da Allah ya yarda da shi menene kuma ya saba masa shi ma a bayyana hanyar bayanin an tarbiyantar da mu a kanta amma shi bayanin lalle ne a yi shi mun gano wannan yau an tarbiyantar da mu kai bayani cikin hikima ko ud'u ila sabili rabbika bimene bil hikmati wal mau'izati al hasana ba zagi ba cin mutunci amma kuma sai an fada da hikima da dabarar da sauransu duk abin da zaka fada yi amfani to a fada wa tabyin butlanil bid'i al mukhalifati la wal qiyam bi dhikrihi ta'ala da kuma zikiri zikiri da me ake yi da harshe wa tablighi amrihi da kuma isar da umarnin Allah madaukaki shi ma da me ake yi da harshe to yanzu kun ga koda ba wannan ba akwai abin da muka samu dama yanzu koda ke dama wannan akwai hanyar ta'alifi hanyar rubutu bai fade ta anan ba domin me saboda ba da harshe bane ita aikin me aikin hannu ne hannu kuma gaba ce don haka zai zo anan gaba a cikin aikin da awa yake amma ba lalle ya zama da harshe ba yana cikin abin da za a yi da alƙalami ga kuma yanzu hanyoyi da yawa ma sun bude ba alƙalami ba da tashin tashin ko danne danne taba kan screen abin ba screen ba kai abin nan me yake ce masa abin nan keyboard yau a danna wannan a rubuta lalle a bada labarin addinin gaskiya lalle a bada kariya kuma ga addinin gaskiya addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki muke roko ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara fahimtar da mu addinin sa Allah ya taimake addinin musulunci da musulmi Allah kuma yassare mana al'amuran mu sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasabi ajma'in